imputé aux factions fidèles à Téhéran.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16:21-25. Ana iya samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, suna samu mu a gidajen radio ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a Nomad Dalol da niya FM da ke birnin kwanni, sai tashar mu ta Voa Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirinmu na musamman wanda yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin da za mu gabatar muku, za ku ji cewa a yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da tarkowa da ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya na Yauri da kuma na Islamiyya ta Gina, gwamnatin Najeriya ta ce ba za ta tattauna da 'yan bindiga ba. Masana harkokin tsaro sun bayyana hanyoyin da za su zama mafita a irin wannan yanayin. A jamhuriyar Nijar, hukumomin kiwon lafiya na yankunan Maradit da Magaram na nazarin hanyoyin da za su bi domin kawo ƙarshen damuwa ga ƙananan yara a yankunan su. Idan muka sake lekawa a tarayyar Najeriya, za a ji cewa gwamnatin jihar Adamawa ta aiwatar da waɗansu sauye-sauye na waɗansu kwamishinonin jihar domin sake farfaɗo da ƙananan hukumomin jihar. Muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar, amma duka wannan zai zo muku bayan na maida ku a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsakaita wuta a yankinta na Tigray, yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga makela babban birnin Tigray, abinda ya sa mazaunan yankin suka yi ta farin ciki. Gwamnatin Habasha ta yi sanarwar ne a kafar yada labarai mallakar kasar a daren jiya Litinin, tana mai cewa tsakaita wutar za ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan na zuwa ne bayan kusan wata takwas ana fada a yankin. Wani ɗan jaridar muryar Amurka a birnin na Mekele ya faɗi cewa ba su ga sojan gwamnati ko guda ɗaya ba a birnin tun daga ranar Lahadi. Dakarun 'yan tawaye daga jam'iyyar TPLF da suka yi mulkin yankin a baya sun sanar ta rediyon jam'iyyar cewa dakaransa sun shiga Mekele. Rahotanni sun kuma bayyana cewa mazaunan yankin sun yi ta murna akan titina. Hukumomin kasar Congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin Beni daga jiyar Litinin, bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin da ke gabashin kasar. Wani ɗan harin ƙunar baƙin wake ne ya tada nakiyoyin da ya yi ɗamara da su a wata marabar hanya a Beni ranar Lahadi. A ranar kuma aka samu wata fashewar bom ɗin a wata majami'ar Katolika, a cewar hukumomi. Babu farar hular da ya rasa ransa sanadiyar hare-haren bom ɗin, amma gwamnati ta rufe manyan wuraren tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu. Ta kuma sanya matakan takaita tarukan jama'a don hana aukuwar ƙarin hare-haren. An gano cewa ɗan ƙunar baƙin waken ɗan ƙasar Uganda ne, mamban ƙungiyar 'yan tawayen da ake kira ADF a takaice, a cewar mai magana da yawon rundunar sojan Congo, Lieutenant Anthony Mwalushai. Harin ƙunar baƙin waken shi ne na farko irinsa a birnin Beni. Hukumomi da ke nuna damuwa sun lura cewa daɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan tawayen ta ADF ta yi mubaya'a da ƙungiyar IS a shekarun da suka wuce. Batun Iran shine ya mamaye ganawar da aka yi a fadar White House a jiya Litinin tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Isra'ila. Biden ya faɗa wa shugaban Isra'ila mai barin gado Reuven Rivlin cewa Iran ba za ta taɓa samun makaman nukiliya ba a lokacin mulkinsa. Biden ya yi wannan kalaman ne kwana ɗaya bayan da ya bada umarnin a kai hari ta sama akan abin da sojojin Amurka suka bayyana a matsayin wuraren aiki da ajiyar makaman mayakan da ke samun goyon bayan Iran a Siriya da Iraki. Hare-haren sun faru ne a daidai lokacin da ake zaman shawarwari a Austria tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya shida, ciki har da Amurka, don ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar taƙaita shirin makaman nukiliyar Iran ɗin. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin roka da aka kai jiya Litinin ya auna dakaran Amurka 'Yan sa'o'i bayan da sojojin Amurka suka ce sun kai hari kan wasu wurare uku a kusa da iyakar Siriya da Iraki, inda mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su don kai wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki akan gine-gine da jami'an Amurka. Colonel Wayne Maroto na Amurka, mai magana da yawan dakarun ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da NIS, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa da misalin ƙarfe 7:44 agogon GMT aka kaiwa dakarun Amurka a Siriya hare-haren roka da yawa. Babu dai wanda ya jakkata, kuma ana nazari akan barnar da aka samu. A cikin dare, Amurka ta kai hari kan wani wurin ajiyar makamai da wani gini da mayaka kamar Kataib Hezbollah da Kataib Sayyid al-Shuhuda suka taɓa yin amfani da shi, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Pentagon John Kirby. Biyu daga cikin wuraren da aka kai harin na a cikin Siriya ne, sai kuma wani wuri ɗaya a cikin Iraki. Amurka ta ƙarfafa matakin gargaɗinta ga matafiya zuwa wasu ƙasashen Afirka da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa a jiya Litinin, yayin da ƙasar Portugal, Spain da Hong Kong suka sanar da sanya sabbin matakan hana matafiya daga Birtaniya zuwa ƙasashensu a daidai lokacin da ƙasashe ke gwagwarmaya shawo kan yaɗuwar nau'in cutar coronavirus na Delta wanda aka fara ganowa a Indiya. Ajiya kasar Hong Kong ta sanar da cewa za ta hana dukkan jiragen saman fasinjoji daga Birtaniya zuwa kasar daga jiya Litinin, yayin da Birtaniyar ta bayyana cewa kusan kashi 95 na waɗanda suka kamu da COVID-19 a kasar nau'in Delta ne. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins, Birtaniya ta samu sabbin kamun cutar mutum sama da 14,000 a shekaran jiya kadai. A kwanan nan, kasar ta sassauta wasu daga cikin matakan kariyar cutar, yayin da kashi 48 na al'ummar kasar aka yi masa rigakafi.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Idan muka dawo a nan garin birnin Gwanni, za ku ji cewa a jerin rahoton da muka ɗauke da su a tarayyar Najeriya, duba da yadda har yanzu ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya na Yauri da kuma na Islamiyyar Tegina da ke hannun 'yan bindiga da suke garkuwa da su a yanzu haka, wannan al'amarin na ci gaba da tayar da hankali a Najeriya. To ko menene abin yi a irin wannan al'amarin? Tambar kenan da wakilin muryar Amurka Abuja birnin tarayya Hassan Maina Kaina yayi wa masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ka kuma abin da yake cewa.
Wato a irin wannan yanayi inda an riga an kame wa'annan yaran, kuma ita gwamnati da jami'anta sun riga sun nuna matsayinsu na cewa ba za su tattauna da wa'annan ba, gashi kuma suna amfani da ƙarfi. To tsari na tattara bayanai da tantance shi, wato abinda ake kira intelligence, abinda ake yi a wannan yanayi shine a buɗe kafa wanda za a bayar da dama na mafita ga ɓangarorin biyu duka. Ma'ana abin da ke da muhimmanci a nan shine rayukan yaran nan, abu na biyu shine mataki wadda za a ɗauka wanda zai hana su wa'annan bindiga ci gaba da abin da suke yi. To a wannan yanayin ne ake buɗe kafa da dama don a samu a ɗan tattauna, samu dai mafita, ma'ana a samu a sake yaran nan, sannan su ɗayan ɓangaren su ma dai a ɗan ba su dama. Wannan damin zai kasance a ƙarshen doka, ma'ana rayukansu za su yi ma zaɓi wannan karon, kuma idan suka yi zaɓi rayukan nasu abinda zai biyo baya kuma yana iya kasancewa hukunta su ko wani abu na daban. Amma dai a taƙaice dai an samu an kubutar da yaran nan ba tare da an musu wani lahani ba. To lalle dai wannan irin wannan tsarin shi ya kamata a sa gaba, kuma a yi amfani da hanyoyi na bincike na cikin ƙasa na bayar da wannan. Misali suna da 'yan uwa, wane ne wannan 'yan uwan nasu, sai ya gabatar da su gaba don su tunkari su, wato su 'yan bindigan kenan, da kuma dai hanyoyi daban na matsa musu da kuma bayar da dama na a tabbatar da cewa an cimma burin da ake son a cimma.
To daga Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Niger inda asusun da ke kula da yaran kankana na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya shirye wani taro a birnin Maradi domin nazarin hanyoyin da za a bi na ganin an kawo ƙarshen tamuwa dake haddabar yaran kanana a yankunan Maradi da Damagaram. Wannan taron ya tattara hukumomin kiwon lafiya da sarakunan gargajiya na yankunan biyu, kamar da za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Tamar Abari daga Damagaram.
Haduwar an yi ta ne tsakanin hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagaram da ta jihar Maradi a jagorancin asusun kananan yara wato UNICEF kan yadda za a taimaka don inganta abincin yara. Dr. Ado Muhammad Idi, mai kula da cimakar yara a ofishin ministan kiwon lafiya na ƙasa, ya faɗi makasudin wannan taro nasu.
Da aka yi wani bincike an ga kishi 45 cikin 100 sun kamu da wannan tamuwa. Kamar waɗanda ake riƙewa kireni su sun kai kishi 12 cikin 100 'yan shekara 5 abin da ya ƙasa, inda ta yi ƙamari ko ina ne za a cewa, amma musamman kan wajen jihar Maradi da jihar Damagaram da wajen Tawa da abin ya yi ƙamari da Tilabiri.
Sarakan gargajiya iyayen al'umma, gudunmuwar su na da muhimmanci kamar yadda taron ya bukata. Mai martaba sarkin Kwarnaka Kure Jaku ya ce za su ba da goyon bayan su.
Abin da zamu yi gargadi, mu ba da gargadi. Shi gargadi shike sa a samu damar sake tabi'u. Baske duk matsalar tana nan ga wa'ansu tabi'u da mata har da mamzan su ke kunshe da su. Yaro bai kai wata 6 ba sai a ce a yaye shi da a yi mishi kane. Allah ke bada, kuma Allah ya inganta ya tsara komai, ya kamata mu bi wannan hanyoyin da ya bamu. Maza su bar matan su ba ɗiyan su nono. Wanga nono na zamani cikin gwangwani ko cikin abun gashi ana so shi, amma bai kai nonon da Allah ya ba mace ba.
Sakaci na wasu iyaye mata da ɗabi'u ko al'adu su ne umul aba'isin haddasa ma yaran matsaloli musamman ma na tamuwa. Dr. Ado ya bayyana burinsu.
Gurin da ke aka sa gaba shi ne kamar lokacin da za a ba yaro abinci na harin dai ya zama ko da an hishi kai tun ma yana cikin mamashi. A dora kula da mamashi, ana wasa da mataka bata mata rai. Na biyu in an haife shi kafin a saukar ga gado na haihuwa na matante, a ce an aza shi bisa gaban mamashi, an sa shi ga nono. Kuma in ma nono ya zo, wannan dakashi na farin da ake cewa dakashi cholesterol, da muke cewa cholesterol mai kularkin kamar masara haka, to ka a zubda shi a ba yaro, dan shi ne allura farko wanda yaro zai samu, shi ne kuma zai kare shi kan duk wasu cututtuka da zai iya kama shi da yarda Allah. Muhimmancin ga yaro na harin da in ya samu wannan ban nono tsantsa, in dai har yaro ya samu wannan, yana bunƙasa da ƙarfin shi, ba kuma yawan cuce-cuce. Kuma in ya girma babu wannan kawar a ce yanzu kaga muna ganin yara ga su nan tukul-tukul, obesity, kiba da wata wuce kima, ko kuma a ce diabetes, wannan ciwon sukari. To in dai yaro ya samu wannan abubuwa, insha Allahu yana keɓewa da wannan matsala.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger.
A hali yanzu za mu sake koma Najeriya, inda gwamnatin jihar Adamawa ta yi waɗansu sauye-sauye ga waɗansu kwamishinonin jihar da za su ba da damar sake farfaɗo da ƙananan hukumomi 21 na jihar. An gudanar da waɗannan sauye-sauyen ne albarkacin bikin cikon shekaru 2 da gwamnatin ta yi a kan kargar mulki, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Adamawa.
A yayin da gwamnatin jihar Adamawa take bikin cika shekara 2 akan karagan mulki, gwamnan jihar Ahmadu Umar Findiri ya fidda wannan sanarwar na yin wasu ƴan ƙware-ƙwaren sauye-sauye wa kwamishinoninsa da suke gudanar da aiki tare a jihar Adamawan. Nan take kwamishinonin kuwa suka riga suka kama aiki tare da alƙawari da kuma nuni cewar za su yi aiki domin su ga sun kai jihar Adamawa gaba. To ko menene ma yasa gwamnan jihar Ahmadu Umar Findiri ya yi wannan ƴan ƙware-ƙwaren sauye-sauyen? Tambayar kenan da na yi wa Mr. Solomon Kumangar, wanda ke zama mai magana da kyawun gwamnan jihar Adamawa. Shi kuwa ya tabbatar da cewa wannan sauye-sauyen an yi shi ne saboda akai jihar Adamawa ga tudun na tsira.
To ala hakika lado wannan sauye-sauye ya zama dole ne a gwamnati, a kasan ba siyasa ke ba. Tun da shi mai girma ya fara irin ayyuka da ya shimfiɗa, gwamnati ta gano cewa dole ta sake matsayi na tabbatar da cewa alƙawuran da aka dauka an yi wa jama'a a samu an cika su. Wannan kuma soyayyen na wanda aka yi wa komishinoni ba zai rasa nasaba da sun cin gaba na mutanen Adamawa an samu an cika su ba.
Shi ma a nashi bangaren ɗaya daga cikin komishinonin da aka riga aka sauya musu ma'aikatar, wato Honorable Yaya Jimijin Yawa, wadda a can baya shi ne komishinan da ke kula da filaye da Safiyo na jihar Adamawa, wadda aka sauya mishi guri ya koma komishinan ƙananan hukumomi da ci gaban masarautun gargajiya a jihar, ya koyi jawabi a inda ya fara shiga cikin wannan ofishin tare da alƙawarin cewar ayyukan da ke gabansu za su yi kokari su ga sun aiwatar.
Ayyukan mu shine tabbatar da cewa waɗannan alƙawura da gwamnati ta yi ya tabbata a ƙasa. Babban abin da zan ce shine dole mu gode wa Allah a matsayin injimeta da kuma ɗan jihar Adamawa saboda samun mai girma gwamna a matsayin shugaba. Za ku ga cewa a ma'aikatan da aka turo batun cewa mutum matsayinsa na ma'aikaci bai samu haƙƙinsa ba bai taso.
To ko ta yaya waɗannan sauye-sauyen zai kai ga al'umman jihar Adamawa gaba? Hakan ta sanya na tuttubi ɗaya daga cikin dattawa na jihar Adamawan, wato Alhaji Musa Zaid Abba Jimeta, shi kuwa cewa ya yi da halamu dai waɗannan 'yan sauye-sauyen za a yi ƙoƙari a ga sun kai ga jihar Adamawa ga tudun na tsira.
Komishina, muna masa fatan alkhairi, muna taya shi da addu'a kuma Ubangiji Allah ya taimaka, Allah kuma ya sa alkhairi a cikin wannan ofis nashi, kuma sai ya maida hankali game da ayyukokinsa da aka sa a gaba na demokuraɗiyya. Tun daga abubuwan da mai girma gwamna ya ɗauko, shi ma dole su tsaya su taimaka masa. Shi komishina ya maida hankali ya san an yi mishi, ya taimaka wa duk wanda ya kamata, ayyuka ya rike shi hannu bibbiyu. Kuma muna fatan kanmu haɗa kai shi ne babban abun da yake gabanmu.
Abin jira a gani dai shi ne Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sa waɗannan sauye-sauyen da gwamnan jihar ya yi a jihar ya haifar da ɗamin ido domin ga kai jihar Adamawa ga tubalin natsira. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Tumadalla masu sauraron mu, kar a shafa, waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga nan birnin ƙwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai. A halin yanzu ga Mahmudu Ibrahim Kwari ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Yan ƙasa da hukuma.
Kwaɗayike ta da wulaƙanci, shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mun zo ne domin ka taimaka muna, abin muna haƙƙin gana mu saboda mu samu cigaba, saboda talakawa da muke wakilta, domin mu tabbata abubuwan da ya kamata mu yi masu wanda ke ana cikin wani yanayi.
Kuɗin mu ana biyan wasu lawan gamu mun yanke shi daga yau, don kuma aka ci gaba
ya daɗe mu ciya mobi da muka dubo shan din nan. Wasu lokuta abu ne in ya neme ƙarhinka sai mu haƙuri.
Magana na gaskiya, ina faɗi tun lokacin ina chairman har yanzu da nake commissioner, ina faɗi a cikin zuciyana, amma yau zan fito in faɗi a fili. Babu adalci.
Eh, lalle ƙorafin da suka yi a rubuce ko a baki duk ɗaya ne yana kan tsari, amma lalle su ƙara rubuta su koma majalisa.
Asare wasu daga cikin kansiloli 129 kenan waɗanda suka fito daga ƙananan hukumomi 12 cikin ƙananan hukumomi 25 na jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya suke korafi akan abin da ya shafi sarrafa kuɗaɗen da suke samu daga lalitar tarayya a can Abuja. Kuma wannan shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai mai da hankali a kai. Ada ka ce mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto ɗane mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin
madalla. Masu sauraro, a shekara ta 2002 ne zamanin gwamna marigayi injiniya Abdulkadir Kure a jihar Neja, shugabannin ƙananan hukumomin jihar 25 tare da kansilolinsu suka amince da wani asusun haɗaka da ake zuba kasan kuɗaɗensu na asusun tarayya kana daga bisani a raba kuɗaɗen tsakaninsu. Hikimar ita ce tallafar juna, wato kananan hukumomi masu karfin tattalin arziki su karfafi raunanan cikin su, saboda raunanan na fama da kamfar kudi kuma ga tarin bukatu musamman sha'anin albashin ma'aikata. Bayanai daga jihar Taneja sun nuna kananan hukumomin Agwara da Bargu da Kwantagora da Magama da Mariga da Mashegu da Munya da Rafi da Rijau da Silaja da Tafa da kuma Ushishi su ne suka fi karfin aljihu, amma ma'aikatan su dai jin gwargwado. Da dai kananan hukumomin Labun da Lafai da Kata da Bidda da Makwa da Shiroro da Cancaga da Gurara da Agayi da Bako da Faiko da Kutigi da kuma Boso su ne matalautan kananan hukumomi ga kuma tarin ma'aikata, kuma suke cin gajiyar wancan tsari na asusun hadaka. Sai dai shekaru kusan 20 ana gudanar da wannan tsari, wadda tun a wancan lokaci majalisar dokokin jihar Taneja ta yi wa doka. Yanzu kansiloli 129 da suka fito daga waɗancan kananan hukumomi 12 masu karfin tattalin arziki sun ja daga, tare da muradin cewa lalle inalla a rusa wancan tsari na hadaka. Honorable Jafar Dan Umma shine ya jagoranci waɗannan kansiloli su 129 zuwa ofishin kwamishinan kananan hukumomi na jihar Taneja.
Mun zo ne domin ka taimaka muna, abin muna haƙin gana mu saboda mu samu cigaba saboda talakawa da muke wakilta, domin mu tabbatar abubuwan da ya kamata mu yi musu wanda ke ana cikin wani yanayi. Ka tsaya muna mu kai ma shi ma mai girma gauna, kuma muna son mu kai copy to Hasab Assembly, kuma duk abin da muka yi shi a rubuce a cikin wannan copy inda takardun da muka zo da shi da yaddan mu dukkan mu kansiloli 129 na lakal gamman 12.
Shi ma Honorable Abbas Hamza da ke zaman shugaban kansiloli na karamar hukumar Silaja ya tofa albarkacin bashinsa.
Muna respecting shi mai girma commissioner, amma mun so yanda muka zo yau za mu dunguma akan protest ne, because akan haƙƙin mu ke wannan abubuwa. Bayan da za ya ɗiban kuɗaɗen mu ana biyan wasu, bayan ana biyan wasu ya zamto akan cewa ayyuka da alƙawarin da muka yi mutanen mu bai yi musu ba. So bayan da za a ce muna da kuɗaɗe mun san abubuwan da yake zuwa, ya albashi za a cire statute deduction wannan ba mu ce ba mu daidai da shi ba, saboda doka ta dare da wannan su kuɗaɗe jika a wanda ya zama to statute ne ya a cire, amma magana da kuɗin mu ana biyan wasu lawan gan mu mun yanke shi daga yau. In kuma aka ci gaba akwai hanyoyi da yawa da muka tsara mu kanmu, wanda za mu fita titi, za mu sanar mu duniya, za mu duk abin da ya kamata, ko da a ce mu mu ji daɗin shi, mu da zo daga ba su ji daɗin shi.
Ga alama dai wannan yunkuri na kansiloli ya samu goyon bayan shugabannin waɗannan kananan hukumomi 12, domin kuwa shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta Najeriya reshen jihar Neja Honorable Abubakar Lalalo na cewa
mun zargi kwamishina abubuwa da dama, amma daga ƙarshe muka fahimci wallahi ba haka yake ba. Amma saura da me a wannan lokacin, duk a lokacin da aka tashi gudanarwa sai a diba a ga cewa ma'aikata za su wahala. To yau dai gashi kun zo da bayani, kuma za mu dawo mu yi zama na musamman na warware wannan al'amarin, wanda yake idan abin da ya zo ma kowa ne ya je ya yi zama da shi, idan ya ga ya iya biyan albashi ya biya, inda ya iya ba ya saura ya gari da shi.
Kazalika shugaban karamar hukumar Ushishi guda cikin waɗancan kananan hukumomi masu karfin tattalin arziki shi ma ya tofa albarkacin bakinsa.
Taro irin wanga ya wanke mutiyamomi, ya wanke leaders, honorable commissioner ya baza ta a table. Amma ina so in tabbatar muku da wani magana guda daya, wallahi tallahi na rantsa da Allah da position din da kuka dauka ya dade mutiyamomi da muka dauki position din nan. Wasu lokuta abu ne in ya nemi hikarhinka sai mu hakuri.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji martanin kwamishinan kananan hukumomi na jihar Neja da kuma abinda masana dokoki da shari'a ke faɗi akan wannan batu. A dakace mu.
Duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka, lallai ne zurfafa hannunka.
Madalla. Masare barista Abdulmalik Sarkin Daji shine kwamishinan kananan hukumomi da sha'anin masarautu na jihar Neja, kuma shine waɗancan kansiloli su 129 suka gabatarwa da takardar korafi.
Magana na gaskiya, ina faɗi tun lokacin ina chairman har yanzu da nake kwamishinan, ina faɗi a cikin zuciyana, amma yau zan fito in faɗi a fili, babu adalci local government A tana da ma'aikata 4000, local government B tana da ma'aikata 1000. Na san local government dina allocation ina da ke zuwa mani daga Abuja kilan bai kai miliyan 100 ba, sannan in dauki ma'aikata da albashi na zai zama miliyan 150. Shi ko wannan local government din ma'aikatan shi kilan albashin su gaba daya bai wuce miliyan 30 ba, amma kuma allocation din shi daga FAT ya yi miliyan 150.
To dangane da wannan batu, abokin aiki Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da barista MD Shehu Kagara, wani masanin dokoki da shari'a a jihar ta Niger.
Tsarin doka ba wanda isa ga lahin sun dauki wannan mataki a yanzu. Dama can sai da suka yadda aka yi, yanzu sun ce ba su yadda ba. Majalisar tarayya dai bata sa wani doka ba, amma tunda wannan tsari ne wanda muke ce mashi domestic law, wanda Niger State House of Assembly akwai wannan din a ƙasa. To amma kuma ko da yaushe in mutum ya amince an yi abu ya zo kuma ya ga akwai cutarwa ya ce bai yadda ba, to za a sake komawa tamkar yadda dokan ta ce a farko, haka za a bi ta.
Kenan yanzu kafin a warware wannan abin sai an koma majalisar jiha kenan.
To ya lele ya dace dole a koma. Ai akwai wakilan kowane ƙananan hukumomi, wato dan majalisa da ke cikin kowane ƙaramar hukuma. Lalle ƙorafin da suka yi a rubuce ko abaki duk ɗaya ne yana kan tsari, amma lalle su ƙara rubuta su koma majalisa a sake bin ba a san wani al'amari su ce yanzu sun hango akwai cutarwa. Ai wannan shi ne muke ce ma dynamic nature of law. Abin da ya zama doka ne yau gobe kana ya canza ba doka bane ba.
Barista MD Shehu Kagara kenan, kuma da aka shirin yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Da fadawa za a bura kai aiki, nan ne aka san mutumin kirki, mabucin adalcin mulki, kuma ba mai ce makacin kalki, mai zalunci ya shige daki.
Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasir Batsari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu babu tsiraraita, da rashin aiki daga labaita.
Daga shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai sharhin jaridun jamhuriyar Nijar tare da Suleiman Mune Barma.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ria Echo, wacce ta rawaito cewa shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya bayyana shirin kai ziyara nan gaba kaɗan a jihar Difa, yankin da ke fama da matsalar durƙushewar tattalin arziki sakamakon hare-haren da Boko Haram ta kaddamar yau shekaru akalla 6. Jaridar ta ce a yayin ganawarsa da jakadun ƙasashen waje ne shugaban ya ba da wannan sanarwa da ke zuwa a wani lokacin da gwamnatin ƙasar ta fara mai da 'yan gudun hijira garuruwansu na asali. Saboda haka ne ya buƙaci gudunmuwar waɗannan jami'an diplomasiya wajen ganin an cimma burin da aka sa gaba. Jaridar Niger Enter Ebdo na cewa jami'an tsaron Niger sun fara samun nasarori ba ƙaƙƙautawa a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda. Daga Tilaberi zuwa Difa, dakarun gwamnati na ci gaba da fatattakar 'yan bindiga ba ji ba gani a 'yan kwanakin nan sakamakon samun wadatattun kayan yaƙi masu inganci. Jaridar ta ce batun tsaro na daga cikin alƙawuran da shugaba Muhammad Bazoum ya ɗaukar wa jama'ar wannan ƙasa lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. Jaridar L'Actualité ta ce ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun sanyo kamfanin dillancin ruwan sha a gaba sakamakon rashin gamsuwa da ayyukan kamfanin mai hannun jarin wasu 'yan ƙasar waje. Jaridar ta ce a wata sanarwar da ta fidda, ƙungiyar MPCR ta yi turda yadda har yanzu kamfanin SEM ya kasa samar da tsaftatattun ruwan sha a wadace shekaru 20 bayan kulle yarjejeniya a tsakaninsa da gwamnatin Niger. Saboda haka ƙungiyar ta yi kira ga hukumomi su yi wa kamfanin bita kafin a sake sabunta wannan yarjejeniya da ke gab da karewa. Jaridar Kanar Amfiri na cewa kamfanin zinare na ƙasa SML ya fada mugun hannu, inda wasu tsirarin mutane ke watanda da dukiyar kamfanin a wani lokacin da farashin karfen zinaren Nijar ke ƙara hauhawa a kasuwannin duniya, laifin da wasu ke ɗora alhakinsa a wuyan wani ɗan ƙasar Zimbabwe wanda tun daga ranar da ya karɓi ragama abubuwa ke gudana cikin hazo. Lamarin da tuni ya fara shafar yanayin rayuwar ma'aikatan wannan kamfani, in ji jaridar. Mu ƙarƙare da jaridar L'Éclosion, wacce ta ruwaito labarin rasuwar wasu ɗalibai a yayin gudun tseren da aka shirya a albarkacin jarabawar shiga aikin police din da aka gudanar a tsakiyar watan da muke ciki. Jere ta ce ko da yake kawo yanzu ba a fitar da rahoton bincike akan wannan al'amari ba, wasu ɗaliban na alakanta faruwar abin da tsawaita layin tsallake siradi daga kilomita 6 zuwa kilomita 8. Jere ta ce wannan al'amari yasa jama'a tunawa da abubuwan da suka faru a yayin gudanar da jarabawar shiga aikin duan ko custom a shekarar 2019, inda ɗalibai akalla 10 suka rasu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai, a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Banku ke ce da ku a kasance lafiya daga birnin Kwannin jamhuriyar Nijar. Masalam.